sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Yau Asabar 23 ga watan Mayu na shekara ta 2020 Aisha Tsulace tare da Sarfilu Hashim Jumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji makomar almajirai da aka maida su jihar Kebbi daga jihar Kano a Najeriya.
Kowa za a mai da shi gida, za a sa shi makaranta kusa da gidansu, yadda za a samu ilimi wanda zai amfane mu, wanda shi ne kuke nema wani wuri.
Sannan muna da rahoto akan matakin da gwamnonin jihohin Arewa maso gabas suka dauka na hana kai musu gaisuwar sallah. Muna nan kuma tafi da shirin Ibrahim Kalmasti Garba na amsoshin tambayoyinku.
Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyi kan zakkar da kai ko zakkatar fitr daga wajen mutane da dama irin su.
Daga bisani muna tafi da labarin wasanni daga nan birnin Washington DC. Kafin nan sai ku gyara zama domin jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mutane miliyan 5.2 ne suka kamu da cutar COVID-19 a fadin duniya. Yawan waɗanda cutar ta kashe kuma a duniya ya kai sama da mutum 338. Amurka na ci gaba da zama ƙasar da ta fi kowace yawan masu cutar coronavirus, inda take da mutum miliyan 1.6. Sai kuma ƙasar Rasha da ta biyo baya da kusan mutum 336 masu cutar. Kasa ta uku ita ce Brazil, wadda take da kusan masu cutar 331. Wani mai aikin haƙan makabarta a wajen San Polo ya ce suna aiki sa'o'i 12 a rana, suna binne mutane ɗaya bayan ɗaya babu tsayawa. Haka kuma ƙasashe irin su Chile da Mexico da Peru duk suna samun ƙarin masu kamuwa da cutar. Ƙasar Somalia na ɗaya daga cikin ƙasashen musulmi da suka gudanar da shagulgulan bikin ƙaramar sallah a yau Asabar, wanda ke tabbatar da ƙarewar watan azumin na Ramadan. Yawancin musulmai a gabashin yammacin nahiyar Afirka gobe Lahari, idan Allah ya kai mu, za su yi shagulgulan ƙaramar sallah tare da yawancin ƙasashen musulmi na duniya. Musulmai kan yanke hukuncin ranar sallah ta hanyar ganin wata. A kuma ƙasashen da ba a ga wata ba, rana ta 29 ya zama wajibi a cika azumi 30 kafin a yi sallah. Ƙasashen yankin Gulf ciki har da Saudiya da Qatar da kuma ɗaya daular Larabawa su ma gobe Lahadi za su yi sallah. Bisa al'ada, wannan bikin ya haɗa da tafiye-tafiye da ziyarce-ziyarce da kuma haɗuwa a ci abinci, waɗanda duk za a takaita su a wannan karan saboda hukumomi na ƙoƙarin daƙile sake ɓarkewar cutar coronavirus. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga gwamnonin jihohi da su gaggauta sake buɗe wuraren ibada irin su majami'u da masallatai da wuraren ibadar Yahuda da duk sauran wuraren ibadu. Yana mai kiran su mashahuran wurare da ke da wasu muhimmancin harkoki a yayin da ake fama da annoba. Bisa umarni na cibiyar hana yaɗuwar cututtuka, za ta gabatar da ka'ida ga mabiya addinai, a cewar Trump jiya Juma'a. Trump ya cancanci gwamnonin da suka ƙi ɗaukar wuraren sayar da giya da na zubar da ciki a matsayin muhimmai, amma banda majami'u da sauran wuraren ibada, a cewar Trump. Yana mai barazana amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen jingina umarnin irin waɗannan gwamnonin, waɗanda suka ci gaba da rufe wuraren ibada saboda dalilai na kariya. Shugabannin majami'u da fastoci da shugabannin addinin Yahudu da shugabannin addinin Musulunci da dai sauran shugabannin addinai za su tabbatar da cewa masu zuwa ibada sun samu kariya a yayin da suka taru don yin ibada, a cewar Trump. Sharuɗan da hukumar hana yaɗuwar cututtuka ta CDC ta gindaya sun haɗa da yadda za a riƙa tsaftace wuraren ibada da ruwan magunguna da kuma kuskurimar da za a yi a tsarin ibada. Gwajin allurar cutar coronavirus ya dole wata 'yar fa'ida, to amma kuma da wani abin takaici a gwajin farko a maganin. Bisa ga bayanan nazarin da aka buga a jiya Juma'a a mujallar harkokin lafiya mai suna The Lancet, maganin wanda aka gwada a ƙasar China ya zabar da garkuwar jiki ga akasarin majinyatan, to amma ba duka ba, kuma da damansa sun sami illa. Sakamakon wannan bincike ne aka fara wallafawa game da gwajin farko na wannan magani na COVID-19. Akwai kuma wasu ƙarin magunguna wajen 100 a faɗin duniya da ake ingantawa, ciki har da wasu guda 9 da aka fara gwada su a asibiti. da a ce shine kade maganin da ake da shi ina ganin mutane da dama da za su sha a cewar Gary Simon shugaban sashen nazarin cututtuka masu yaduwa a jami'ar George Washington dake nan birnin Washington DC yace sai dai kuma babu yadda wannan maganin zai samu shiga sosai din ba su ƙara inganta shi ba
Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu je ga rahotannin mu. Gwamnatin jihar Kebbi dake arewacin Najeriya ta bayyana kudurinta na kididdige almajirai da aka maida su jihar su na asali don ganin an sama musu kyakkyawar makoma. Ga wakilin mu Muhammad Nasiru
Bisa da kudurin nan na gwamnatocin jihohin Arewa 19 na mayar da almajirai jihohin su na asali, gwamnatin jihar Kano ta mayar da almajiran da yawan sai kai 61 a zuwa jihar Kebbi, inda nan ne jihar su ta haihuwa. Gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu shine ya tarbi dannan almajiran a sansanin kula da 'yan gudun hijira dake garin Kalgo.
Kowa za a mai da shi gida, za a sa shi makaranta kusa da gidan su, yadda za a samu ilimi wanda zai amfane mu, wanda shine kuka je nema wani wuri, to kuma bismillah Allah za a same shi inda ake, kuma da wadatuwa abinci da zama kusa da inda mutum ya saba.
A can baya wasu jihohi idan suka mayar da almajirai a jihohin su na haihuwa sai a tarar da suna dauke da cutar nan ta coronavirus, ko wani yanayi wadannan almajiran suke da aka turo a jihar Kebbi. Ja'far Muhammad Kilin shine commissioner lafiya na jihar Kebbi kuma shugaban committee kula da yaki da cutar nan ta COVID-19.
Wa'anga da suka zo su 61 babu wanda yake da wannan COVID-19. Wa'anda aka fama da can an riga an killace su can, ana kula da su sai sun samu sauki kafin a dawo da su a nan jihar Kebbi.
Ko yaya masu shari'a kan al'amura ke ganin wannan matakin na gwamnatin jihar Arewa na mayar da almajirai yankunan su na haihuwa? Professor Bello Daudun Bada malami ne a Jami'ar Usman Danforo dake nan Sokoto.
Magani wannan abu hakikani yana nan ga hannun su da kuma hannun jama'a. Idan kowane gwamna ya sani shi jama'a da yake mulki suna da haki a kan shi, kuma da yayi adalci da waɗannan yare da mallamman su in sun samu cikakken kulawa a jihohin su, an kula da su yanda ya kamata a kula da sauran 'yan makaranta, da ba za su bar jiha su da su da mallamman su zuwa wajen yawo ba. Dole sai an zauna da mallaman addini da kuma mallaman wannan da ake son ayi ayin nazari, an fito da hanyar da ya kamata tare da sarakuna, kuma a sa tsoron Allah a ciki.
Muhammad Nasir Mure Amurka daga Kebbi, Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. Rahoto daga jihohin Arewa maso gabas na nuni da cewa gwamnonin jihohin sun soke gaisuwar sallah da jama'a kan kai musu yayin irin wannan bukukuwa saboda hana cinkoson jama'a don dakile yaduwar COVID-19. Wakilinmu na Adamawa Ibrahim Abdul Aziz na dauke da rahoton.
Yayin da musulmin Najeriya a gobe za su bi sanwa al'ummar duniya wajen gudanar da bukukuwan sallar azumi na bana, tuni hukumomi a kasar suka dauki matakan hana manyan taruka daga shirye-shiryen sallah da ake kaiwa shugabanni, gwamnati da kuma shugaban kasa. A banin shugaba Buhari yace ma zai gudanar da bikin sallar ne a mahaifarsa garin Daura, inda yace ya yafe da batun gaisuwar sallar da aka kai masa kowace shekara. Su ma gwamnati sun bi tsoro wajen daukan irin wannan mataki da zimmar dakile yaduwar kwayar cutar coronavirus, inda ma gwamnan jihar Adama Ahmadu Murbin Tire ita shi ma a bana ba batun gaisuwar sallah ko kuma hawan daban da akan shirya. Mr. Solomon Kumanga dake zama daraktan yaya labarai na gwamnatin jihar ya bayyana dalilan daukan wannan mataki.
Har yanzu ba kar mu manta wannan cutar ma shako tana nan har yanzu, saboda ko da an samu an dakile yaduwar ta Adamawa, dole ne kuma a ci gaba da daukan matakai na tabbatar cewa ita wannan cutar bata samu ta shiga al'umma ba har ta yi mana barna. Shi yasa shi ma mai girma gwamna ya daga gaishe-gaishe na sallah, ka san dama al'ada ce.
Su ma hukumomin tsaro sun ce sun shirya tsaldamin sallar na bana. DSP Sulemai Hangroje kakakirin na 'yan sandan jihar Adamawa ya bayyana irin matakan da hukumomin tsaron suka shirya.
Ina tabbatar ma al'umman jihar Adamawa musamman cewa rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa mun riga mun shirya tsaf domin ganin an gudanar da wannan biki cikin kwanciyar hankali da lumana.
Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Lola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz. Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu
sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku da fatan an sha ruwa lafiya yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyi kan zakkar fidda kai ko zakatul fitr daga wajen mutane da dama irin su Lawan Sani na Kawu Daura da Usman Malika Funtuwa da Abdullahi Laki Funtuwa da Husaini Abba Damban da sauran jama'a masu tambayoyi makamantan wannan haka zalika za a ji amsar tambayar Malam Sabu Usman Makurna a jihar Taraba mai cewa wai shin kwayar cutar coronavirus tana iya ratsa kwayar halittar dan adam ta DNA idan hakan zai yi za a iya gadar cutar kenan shin da gaske ne idan kwayar cutar ta shiga hanji ba ta tasiri a jikin mutum sai dai in ta shiga huhu to bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin dimbin masu sauraron mu game da batutuwan da suka shafi zakkar fidda kai ko zakatul fitr idan masu tambayoyin na tare da mu ga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da ƙarshen ansar ku
sannan aka ci gaba da cewa menene muhimmancin sadakan fidda kai da ake ranar sallah to sadakan fidda kai dinnan da muka yi bayani in so shine samu bisa rinjayen sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma magabata to an so a fitar da ita ne kamar yadda su suke fitarwa tun ana sallah din saura kwana biyu ko kuma ana gobe sallah in ma bai samu a haka din ba to misali dai a safiyar sallah kafin a tafi idi shine lokaci na ƙarshe da ake so mutane su fitar da ita domin hikimar ita ce idan ka dauki danyen abinci misali shinkafa ko masara ko kuma wani abu dai da kuke ci a yankin ku wanda sai an dafa kafin a ci to kaga akwai bukatar a sarrafa wannan abun tana yiwa kuma shi wanda za a bashi din nan bai ma da kudin da zai nika ko kuma kudin da zai cefa ne don cin abincin sallah din wanda hikimar ita ce kowa ya asa masa farin ciki a cikin zuciyarsa a ranar sallah ya zama yana walwala marayu suna farin ciki da murna kamar yadda masu iyaye suke yi sannan kuma talakawa suna farin ciki da murna dan sun samu abinci sun ci kamar yadda mawadata suke yi amma in aka ce an ba su bayan sallah to kaga wace murna za su yi saboda haka ana yin ta ne kafin sallar idi da kwana biyu kamar yadda muka yi bayani ko kwana uku ma ko kuma ainihin wato dai akalla kafin a tafi sallar idi din ya zamana an ba su abincin kuma an ba su bisa kyautatawa sannan sauran abubuwan da ya kamata a ce musulmi yayi a ranar sallah na farko dai kamar yadda muka yi bayani ga yadda zai taso tun daga gidansa bayan yayi wanka ya ci abinci yana ɗan kabarbarinsa har zuwa masallaci din sannan kuma in ya zo bayan liman ya jagoranci sallar idi a tsaya a ji hudubar liman sa'annan kuma bayan an yi hudubar ta liman yayi huduba sai a dawo a saba hanyar da aka tafi da ita a dawo a ta wata hanyar daban sannan kuma a kai ziyarce a ainihin yi wa Allah godiya bisa ibada da aka yi na tsawon wata guda na azumi Allah ya kawo an kai ƙarshen sa lafiya sannan kuma a dubi darussa da aka koya a cikin wannan azumi din na taimakekeniya na hakuri na sada zumunci na ainihin wato komawa zuwa ga Allah saboda haka wannan a takaice kamar yadda masu tambaya suka yi tambaya wannan shine bayani akan wannan sannan kuma yadda ake fitar da zakatul fitr din akalla kaga misali akwai sa'i da kuma mudun nabi da kuma ausiki wanda akalla kowane mutum guda ana fitar masa ne sai a samu in babu ma'auni din babu saki abin nan ausiki ko kuma shine sa abin nan sai din ko kuma mudun nabi to sai a samu mutum wanda yake ba dogo sosai ba kuma wada ba matsakaici mai kyakkyawar halitta matsakaiciyar halitta sai a auna tafukansa guda biyu ya hada misali a kamfato shinkafa a cika wannan hannun nasa guda daya guda biyu guda uku guda hudu to sai a ba wa kowane mutum guda sannan kuma babban mudun nan wato mudun nabi to shi kuma za a cika shi ne ciki guda shine na mutum daya misali idan aka ce mai gida yana da iyalansa yana da matansa hudu misali zai cire wa kansa da farko bayan ya cire wa kansa zai cire wa iyalansa na nufi matansa in yana da ƴaƴa cikin ƴaƴan nan koda yau aka haifi yarinya ko yaro to shi ma za a fitar masa, ita ma za a fitar mata. Wato ma'ana za a fitar daga gidan wanda yake ciyarwa din. Sannan kuma za a fitar da washi ga wanda yake bawa ne, matukar yana da wato hali ko kuma ubangidansa, shi ma zai fitar masa da wannan zakatul fitr din. Sannan wanda yake da hali ya fitar da zakar ga dukiyar, ina nufi abincin Allah ya bashi, gashi kuma yana da damar ya fitar, kuma yayi azumi kawai saboda kashi ko bakin ciki ko tsabar rowa yake fitarwa, to shi wannan ana ma gwada cewa na daga cikin alamar rashin karban aikin sa na ibada, domin azumin nasa ta zama a rataye take. Dan haka muna fatan Allah ya tsare mu, muna fatan Allah ya sa wato mu dace da waɗannan ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata, ya kuma karbi dukkan ibadunmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Sai kuma ansar tambayar Malam Sabiu Usman Makurna a jihar Taraba mai cewa, wai shin kwayar cutar coronavirus tana iya ratsa kwayar halittar dan adam ta DNA? Idan haka zai yiwu, za a iya gadar cutar kenan? Shin da gaske ne idan kwayar cutar ta shiga hanji ba ta tasiri a jikin mutum, sai dai in ta shiga huhu? To idan mai tambayar Malam Sabiu Usman Makurna na tare da mu, ga Dr. Sa'ad Mummuni da ke nan Amurka da ansarka.
To Malam Sabi ya yi tambaya mai muhimmanci, inda yake cewa wai shin kwayar cutar coronavirus tana iya ratsa kwayar halittar ɗan adam ta DNA? Idan hakan zai yiwu, za a iya gadar cutar kenan? To kafin a ansa wannan tambaya mai muhimmanci, yana da kyau a ɗan yi shimfiɗa saboda a fahimci ma ita cutar coronavirus ɗin, da kuma sannan ɗan yi wata shimfiɗa akan ita kwayar halitta ta DNA. Sannan sai ansa tambayar, watakila zai fi bada ma'ana ta hakan. Ita coronavirus, ko kuma a ce gidan kwayar cutar coronavirus, wani babban gida ne da yake tattare da kwayoyin cuta na virus na nau'i daban da yawa, wanda mafi akasari wannan cuta ta coronavirus wanda suke gidan corona sun fi kama dabbobi, wanda ya hada da jemagu da kuma raƙuma da kuma dai sauran dabbobi. Amma a halin da ake ciki, abinda bincike ya nuna shine a cikin gidan corona akwai coronavirus kala 7 wanda suke iya shafar dan adam kuma har su kawo cuta. 4 daga ciki suna sa cuta ne mai sauki kamar mura ta yau da kullun, sannan 3 daga ciki kuma suna iya kawo cuta mai tsanani kamar coronavirus din da ake daga ciki. 3 su ne suka hada da SARS, wato nau'in cutar coronavirus ta SARS, wacce ta samu asali a China a cikin shekarun 2003, sannan kuma cuta ta biyu a cikin 3 da suke kawo cuta mai tsanani shine cutar MERS, wanda aka fi sani da Middle East Respiratory Syndrome, wanda ta samu asali a kasar Saudi Arabia a cikin shekarar 2012. Sannan sai kuma wannan da sabuwa wanda ta kullo, wanda ba taba gani irinta a duniya ba sai a wannan karan, ita ce wato SARS-CoV-2, ko kuma wanda aka fi sani da COVID-19, wanda kowa yanzu yake kiranta coronavirus, wanda ta samu asali ne a can garin Wuhan da ke gundumar Hubei a cikin kasar China ko kasar Sin a ƙarshen shekarar 2019. Shi gidan corona ba sabon gida bane, akwai nau'o'in coronavirus daban-daban da suke cikin ƴaƴan gidan coronavirus wanda suke ƴan uwan juna ne. Amma ita cutar SARS-CoV-2 ko kuma COVID-19, wanda ta haddasa annobar da ta gauraye duniya a wannan karin da muke fama da ita, wanda aka fi sani da COVID-19, sabuwa ce wanda duniya ba ta taba ganin irinta ba a tarihi. Abu na biyu shine ita wannan coronavirus ta COVID-19, nau'in cuta ta virus, tana lubani da wani mayafin kitse, sannan a cikin kunshen kuma akwai silin kwayar halitta ta RNA, wanda shine yake in ya shiga cikin dan adam, sannan sai ya samu mashigi ta kwayar halittar cell, sannan ya shiga ta haka ne zai shiga cikin dan adam har kuma ya haddasa cutar da yake haddasawa. Sannan ita kuma kwayar halitta ta DNA tana kunshe ne da waɗansu ƙananan kwayoyin halittu wanda ake kiransu genes, wanda kowane jin kuma an shirya shi a tsari na musamman da kuma kowane jin yana da mazaunin shi a cikin kwayar sili silalen da suka yi haɗu suka tattaru suka yi kwayar halitta ta DNA. Kwayar cutar coronavirus idan ta shiga jikin dan adam ba ta shafar abin da ya shafi DNA, amma dai tana amfani da wayansu kwayoyin halitta na jikin dan adam domin ta ci gaba da hayayyafa da kuma ta ci gaba da da kyankyasa kanta har ta mamaye jiki ko kuma ta kawo ciwo. Abinda bincike ya nuna shine ita kwayar cutar coronavirus din ana daukan ta ne ta hanyar shakar fishin damshin numfashi ko kuma fishi da yake fitowa yayin da mutum ya yi magana ko ya tari ko ya tashawa, sannan idan babu wani makari kuma mutum ya shaki wannan damshin yana tattare da kwayar cutar mutum zai dauka. Mafi akasari tana hayayyafa ne a can bayan hancin mutum, sannan kuma ta gangaro har ta kai ga huhu, sannan kuma ta haddasa mutum wahalar numfashi da yawan lokaci sai an kai an tallafa ma mutum da yin numfashi. So bayan da kuma ake yi shine babu wata cuta da take yaduwa tsakanin jama'a da bincike nuna cewa tana iya gurbata ko kuma ta jirwaya kwayar halitta ta DNA ta yadda zai zama zai haifar da gado. Kuma gado na cuta yana faruwa ne idan tasgaro ko jirwayi ko kuma an canza launin DNA din da ya shafi cikin kwayar maniyyi halittar maniyyi dan namiji ko kuma suke cikin kwayoyin haihuwa na ya mace, to a haka ne cuta za ta iya haifar da gado. Amma dai a halin da ake ciki coronavirus ba ta shafar DNA iya binciken da aka samu, kuma ba ta canza yanayin DNA na haihuwa yadda za a iya samun wata cuta ta hanyar gado. Sannan kuma har yanzu bincike bai nuna cewa ko uwa idan ta samu da coronavirus ba za ta iya ba ɗanta ta hanyar kafin a haife shi ta isa mutum a ciki. Babu wayansu alƙalmana da suka nuna haka. A takaice dai amsan tambayar ka shine babu alaka tsakanin cutar sabuwar cutar coronavirus wanda take haifar da COVID-19 ko kuma wannan cuta ta wahalar numfashi da ake fama da wannan annoba a duniya da kuma tasgaro ko kuma jirwaya kwayar halitta ta DNA. Da fatan wannan ya amsa tambayar ka. Tambaya ta biyu shine da kake maganar cewa ko tana ta bata tasiri a ciki sai dai a huhu kawai. Iya abin da alƙalman bincike ya nuna shine idan aka shaƙe aka cutar ta fara ta hanyar numfashi ta gangara har ta kai huhu, kusan kashi 80 na mutanen da suka kamu da cutar coronavirus suna nuna alamu ne wanda ba masu tsanani ba, sannan kusan kashi 20 ne suke nuna alamu masu tsanani da wani lokaci har sai ya kai ga an taimaka wa mutane da numfashi. Bincike ya nuna alƙalmin da ake da su yanzu na bincike sun nuna cewa shimfidar da take ciki wato ta epithelium tana da damar da za ta iya bada gurbin yadda cutar za ta iya hayayyafa ko kuma ta samu gurin zama. Sannan kuma wani binciken ya nuna cewa an iya samu cutar coronavirus daga bayan gidan waɗanda suka kamu da cutar, amma dai har yanzu babu binciken da ya nuna cewa idan abinci ya gurbata da bayan gidan wanda yake dauke da cutar ko kuma ta hanyar bayan gida za a iya daukan cutar. Hanyar dai da aka fi daukan cutar wanda alƙalma suka tabbatar shine ta hanyar numfashi ta shakar cutar ko kuma mutum ya taba wayansu gurare da suka gurbata da cutar kaman kan teburi yayin da atishawa ko tari ya saukar da ita ya saukar da cutar a kan wayannan guraren, sannan mutum ya taba idan shi ko ya taba baki ko hanci, ta haka cutar za ta iya shiga jikin dan adam sannan kuma ta haifar da ciwon na coronavirus. Amma akwai marasa lafiya da suka kamu da cutar coronavirus suka nuna a cikin alamun da suka nuna ya hada hadda kaman amai da kuma zawo wanda ya nuna cewa cutar za ta iya shafar ciki a halin da ake ciki amma dai ba ta hanyar da ake daukan ta ba ke.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin
yanzu a madadin shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Birnin Tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda ya ansa mana tambayoyi kan zakatul fitr da kuma Dr. Sa'ad Mummuni wanda ya ansa mana tambayoyi kan cutar corona sai kuma injiniyan mu na yanzu Leonid Sahilu ni Ibrahim Kalama Sigarba ke cewa sai makon gobe.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba yanzu kuma sai labaran wasanni a takeice daga Washington.
Wasanni a takeice.
Kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta ci gaba da jagorantar teburin gasar Bundesliga ta kasar Jamus bayan da ta lallata Eintracht Frankfurt da ci 5-2 a yau Asabar. Mako na biyu da dawowa fafata gasar bayan da aka dage ta sakamakon annobar coronavirus. Yanzu haka Bayern din na sama ne da tazarar maki hudu tsakanin ta da Borussia Dortmund da ke take mata sahuwa teburin, waɗanda kuma ake saran za su fafata domin kece reni a tsakanin su a ranar Talata mai zuwa. A sauran wasannin gasar da aka fafata a yau kuma, Borussia Dortmund din ta doke Wolfsburg da ci 2-0. Bayer Leverkusen ta bi Borussia Mönchengladbach har gida ta doke ta da ci 3-1, yayin da Werder Bremen ita ko ta doke Freiburg da ci 1-0. Gwamnatin kasar Spain ta bayyana alamun yiwuwar dawowa da fafata gasar La Liga ta kasar a ranar 8 ga watan Yuni domin kammala kakar wasanni ta shekara ta 2019 da 2020 da aka dakatar da bugawa sakamakon annobar coronavirus. Cutar da ta tilasta hukumomi dakatar da fafata gasar tun a watan Maris sakamakon yawaitar mutanen da ke kamuwa da cutar da kuma waɗanda take kashewa a kasar. A can baya ma an yi ta baza jita-jitar cewa ta yiwu a soke gasar ta bana baki ɗaya sakamakon munin annobar a kasar ta Spain. To sai dai ci gaban da aka samu na baya-bayan nan a matakan daƙilar yaduwar cutar ya sa aka sake lale, inda yanzu haka masoya da makallatan gasar suka kosa da jin wannan labari. Yanzu haka kuma Barcelona ce ke saman teburin gasar da maki 58 a cikin wasanni 27, yayin da babbar abokiyar hamayyar ta wato Real Madrid take binta tare da bambancin maki 2 kasala tsakanin su. A Ingila ma hukumomi na ƙara bada tabbacin dawowa fafata gasar Premier a watan Yuni, inda shugaban hukumar shirya gasar ya bayyana yakinin cewa za a soma fafata gasar a watan na Yuni mai zuwa. Tuni da 'yan wasan kungiyoyin gasar suka soma atisayi a ranar Talatar da ta gabata, ranar da kuma aka sami 'yan wasa 6 daga cikin kungiyoyi 3 dauke da cutar coronavirus. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na, kafin mu je ga shirinmu na ƙarshe ga wannan. Yanzu kuma gasar fili ya dawo da takaitattun labarai.
Mutane miliyan 5.2 ne suka kamu da cutar COVID-19 a faɗin duniya. Yawan waɗanda cutar ta kashe kuma a duniya ya kai sama da mutum 338. Amurka na ci gaba da zama ƙasar da tafi kowace yau masu cutar coronavirus, inda take da mutum miliyan 1.6, sai kuma ƙasar Rasha da ta biyo baya da kusan mutum 336 masu cutar. Ƙasa ta uku ita ce Brazil, wadda take da kusan masu cutar 331. Ƙasar Somalia na ɗaya daga cikin ƙasashen musulmi da suka gudanar da shagulgulan bikin ƙaramar sallah a yau Asabar, wanda ke tabbatar da ƙarewar watan azumin na Ramadan. Yawancin musulmai a gabashin yammacin nahiyar Afirka gobe Lahari, idan Allah ya kai mu, za su yi shagulgulan ƙaramar sallah tare da yawancin ƙasashen musulmi na duniya. Musulmai kan yanke hukuncin ranar sallah ta hanyar ganin wata. A kuma kasashen da ba a ga wata ba, rana ta 29 ya zama wajibi a cika azumi 30 kafin a yi sallah. Ta fara gwada su a asibiti.
To ma sauraro, da haka muka zo ƙarshen jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe insha Allahu da take sallah za ku ji mu ɗauke da shirye-shirye na musamman. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Hailu Haile da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau Aisha Sule ce ke cewa ku huta lafiya a kuma yi shagulgulan sallah lafiya. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.